إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجرنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tsara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyidan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi wacce ta dace da shida ga watan al-Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 kuma yau shine 21 ga watan shida miladiya 2026 mun haɗu ne domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wallafawar Sheikh Dr. Sa'id bin Wahab al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya ji ɗan shekafarta mishi yau kuma shine darasinmu na 55 a cikin wannan littafi mai albarka kuma har yanzu muna cikin babi da malai yake magana akan azkarun nau zikirori da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu rinƙa karanta su lokacin da muka je kwanciya bacci mun karanta a zamanmu na ƙarshe mun karanta wannan addu'a shine na taraku Allahumma innaka khalaqtani khalaqta nafsi wa anta tawaffaha to hadith addu'an da ke hadith da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi a yau za mu tashi a wannan addu'a din Allah ya ce daga cikin addu'o'i da aka rawaito ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu rinƙa yi in za mu kwanta bacci shine mu rinƙa cewa amma alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la muqwi alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la muqwi wannan yana daga cikin addu'o'i da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta koyar da mu rinƙa karanta shi lokacin da muka zo kwanciya bacci hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 2715 daga sahabi anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza awa ila firashihi yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya koma zuwa ga makwancinsa ya gama duk abin da yake yi ya zo zai kwanta kala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin wannan addu'a alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muwi to haka wannan hadisi ya nuna da kuma hadisin da yake sunan na Imam Abu Dawud wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ya nuna cewa shi ma ruwayan ingantacce ne a cikin sahihu sunan Abi Dawud ma'anar addu'ar kamar da muka gani godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala cikin littafinsa bada'i'ul fawaid yake cewa ma'anar alhamd yake huwa al-ikhbaru bi mahasin al-mahmud ala wajhi al-mahabba aka ce alhamd godiya ta alhamd abun da ake nufi shine bayar da labari abubuwan kyautatawa wanda aka gode masa yema wanda yake godiya ta fuskar nuna soyayyansa ga wanda ya masa wannan abubuwan kyautatawa yace shine ma'anan kalman alhamd godiya da kalman alhamdu don zo ka ambaci abubuwa na kyautatawa wanda kake gode masa yi maka ta fuskan kuma nuna soyayyanka zuwa gare shi to irin wannan godiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nunawa ga Allah lokacin da ya zo kwanciya bacci yake alhamdulillah godiya sun tabbata ga Allah alladhi at'amana wa saqana wanda Allah nan shine ya ciyar da mu kuma shine ya shayar da mu shin da ba don kiyawansa da ganin damansa ba da ba za mu ci ba za mu sha ba ko ya hana abincin da abun sha ko kuma ya bada abincin da abun shan amma ya hana lafiyar da za a ci a can duka yana faruwa duka kuma baya kusa ba su samuwa sai da ganin daman Allah maɗaukakin sarki to ka ci ka sha har ka yi ni har ka zo ba ku kwanta bacci sai kake nuna wa Allah maɗaukakin sarki godiya game da wannan matsayi wannan daraja Allah maɗaukakin sarki ya maka wa kafana kuma Allah maɗaukakin sarkin nan muna gode masa wadda shine ya bamu kariya ai dafa anna shurur wa atana min fadlihi wa qanna'na bidhalik Allah maɗaukakin sarki ya katange mu daga dukkan wani sharri ya mana wadata ya wadatar da mu daga falalansa tun daga wayewar mu gari har muka kai wannan yammaci ne wa aznana wa qanna'na da wadata mu kuma ya bamu wadatan zuci tun daga wayewar gari har yanzu gashi na zo zan kwanta wa awana ay rajjana ila ma'wa lana kuma gashi ya dawo da mu inda muka tashi ta sata muka je neman abinci to Allah nan da ya dawo da mu lafiya lau muna gode masa. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa kam himman la tafiya lahu wala mu'wi. In kana tunanin ai waɗannan abubuwan me suna ka mutum ya zo kwanciya bacci ya mai da shi a matsayin addu'ansa na kwanciya bacci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta cewa to mutane nawa ne ba su samu wannan gatan ba, Allah bai kare su daga dukkan wani nau'i na cutarwa ba, kuma yanzu dare ya yi da na zo na zo zan kwanta, mutane nawa ne ba su da inda za su je su kwanta. Ya Allah, dukkan bayanka ka san akwai waɗanda baka wadata su da gurin kwanciya ba, akwai kan bayanka akwai waɗanda duk wani abu da ya fuskanta na sharri yau sai da ya cutar da shi, amma ni ka cutar da ni, to Allah na gode maka. Akwai bayanka da baka basu abinci baka basu abun sha ba, ni ka bani, ya Allah na gode maka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a in yazo zai kwanta bacci. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafi'a lahu aw fa kam mimman la kafi'a lahu ya halatta wa la mu'wi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To haka yana da matukar muhimmanci mu rinka karanta wannan addu'a in za mu kwanta bacci. الدعوة قوم شاءه كيف أن اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a bakan danjar ruwa addu'a ce da take tsara abubuwa da yawa. Allahumma alima al-ghayb wa ash-shahada fatira as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم. الله أكبر. صحابي أبو هريرة الله ملوك الجنس التي يقارئ داء غريشي يكي فلا شو من رأى الله صلى الله عليه وآله وسلم داكم من شيش ليرز ذكارا تعيرهم ونفى الدعاء kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi cikin sunan sa hadisi na 2567, Imam Tirmidhi shi ma rawaito hadisi na 3392, kuma hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu Huraira yake bada labarin wata tattaunawa da ta faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Sayyidina Abu Bakar. Yace anna Abu Bakar as-Siddiq qala, yace lallai Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu, yace ka sanar da ni ka koya wasu kalmomi waɗanda zan rinka karantawa a duk lokacin da na farka a bacci da kuma lokacin da yamma ya na koma zuwa ga bacci, ka koya mun waɗannan kalmomi. Da mun karanta addu'ar nan Atharu Sabahi wal Masa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya masa, yace kul, ka rinka cewa Allahumma fatira as-samawati wal ard, ya Allah makajin halittan sammai da ƙasai. Aka ce fatir ma'ana Allah madaukakin sarki shi ya kirkiri halitta, ana bai ga ba ya ga sampul ne ko an nuna masa sampul sai ya irin shi ba, shi shine fatir, shi ya kirkira ba tare da wani abu wanda ya gabaci irin wannan ba. Kuma rabba kulli shay'in wa malika, shine ubangijin dukkan komai kuma shine mamallakin dukkan komai komai da kowa mallakin sa ashhadu an la ilaha illa anta na ce da lallai babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah fa'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarin ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytan wa shirkihi tsare ni daga sharrin shaytan da dukkan wata shirka da yake aukawa sanadiyan shaytan wa an aqtarifa ala nafsi su'an ka kare ni daga in jawo ma kaina wani abu mai cutarwa wani mummunan abu da zai so ya cutar da ni أو أجره إلى مسلم ثم قال إن كان إن زم سنديا وانا ممونا أو يشام وانا مهم مسلمي ماذا الله صلى الله عليه وسلم قال أنت وانا قد دوا وهكا ميدا مسكرا شاء أشياء أسيار الصباح والمساء وهكا ميدا لك أشياء قد دوئي دمالو ما تكشي رنجا كارن تاوا دوكا شن أشياء Allah ya ba mu jikon kiyaye. Wannan mun karanta shi a bayaninsa da komai da komai a Azkarus Sabahi wal Masa. Addu'a ta 11 daga cikin addu'o'i na kwanciya bacci. Alayhi yaqra'u alif lam mim tanzil as-sajda wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Karanta waɗannan surori guda biyu kafin mutum ya kwanta bacci sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi ya cikin sunan da Imam At-Tirmidhi shine hadisi na 3404 Jabir bin Abdullah al-Ansari ke cewa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yanam hatta yaqra bi tanzil as-sajda wa bi tabarak yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin dabi'unsa shi ya kai yammaci kafin ya kwanta bacci sai ya kanta suratul sajda da suratul mulk suratul sajda da suratul al-mulk aka je da kira sai karanta ya fara karanta ayan farko ku tanzilu as-sajda da kuma tabaraka Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kafin ya kwanta bacci wanda yake nuna maka muhimmancin haddace waɗannan surori ku a jiwa kai dole sai ka haddace kafin ka karanta ba amma ka haddace su an gane ku ka haddace din zai fi haka akwai Imam An-Nasa'i shi ma sai da irin wannan hadisin a cikin Sunan Al-Kubra shine hadisi na 10542 a cikin Sunan Al-Kubra shi ma daga Jabir bin Abdullah Al-Ansari Allah ya kare da a gare shi shi ma yake fadin cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك النبي صلى الله عليه وسلم كل كافين يكون تابتشي سياكرا جوانا سوري قدابي كافين يكون تابتشي سوانا سوري أقولنا يا إسيرون مكا falalar surur sai kuma maka falalan surur kuma ba su kai bane surorin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yawan karantawa din zai bace akwai wasu surorin waɗanda ba wannan ba kamar da hadisin na Aisha Allah ya kare da a gare ta wanda ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na 2920 ana ce take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yana mu hatta yaqra az-zumar wa bani isra'il ace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kanta suratul zumar da suratul isra' kafin ya kwanta, kafin ya kwanta bacci. Yana karanta su ma waɗannan surori. Ka shi kaga ko karanta Sajida da Mulk, ko ka karanta Zumar da Suratul Isra. An gane ku, waɗannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karantawa. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da karanta Suratul Mulk kafin a kwanta bacci. An tambaye shi, mece ce fa'ida na karanta Suratul Mulk kafin a kwanta bacci? Kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan ɗinsa, hadisi na 2890 daidai. Ya ga tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da mece ce fa'ida falala na karanta Suratul Mulk kafin a yi bacci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce hiyal mani'a, hiyal munjiya, tunji min azabil qabr. Yace Suratul Mulk al mani'a ne kuma al munjiya ne, mana tana hana mutum ya haɗu da azaban kabari, kuma tana zama sanadiyyar mutum ya tsira daga azaban kabari. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hiya al mani'a, hiya al munjiya, tunjihi min azab al qabr. An gane ku? To haka wani yake nuna cewa tana da falala mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a kiyaye a rinka karantawa. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Abu na biyu da za mu ɗan karatun mu na Hisbul Muslim, a nan za mu tsaya kwaɗan jan hankali. Kamar da muka sani, muna cikin watan Al-Muharram. Watan Al-Muharram ita ma tana daga cikin watanni masu alfarma, tun daga Zulqa'ada, Zulhijja, sai kuma Al-Muharram. Al-Muharram ita kadai ce wata a cikin watannin Musulunci da take da alif da lam a farkonta. Kuskure ne kiran Muharram kadai, kuskure ne. So da ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira watan ba, ya kira watan ne da Al-Muharram. Dole in za ka kira, kira da alif da lam, Al-Muharram. So da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira watan. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira watan da cewa watan Allah ne, ya ce watan Allah ne. A hadithin ingantacce da yake cewa afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram, yace mafi falalan azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin watan Allah na al-muharram. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. So haka yana daga cikin arba'atul hurum da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah maɗaukakin sarki ce ƙirgin watannin musulunci a wajen Allah maɗaukakin sarki watanni ne 12. A cikin wannan watanni 12 nan akwai guda hudu waɗanda suke da alfarma ta musamman. A hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi watanni masu alfarman nan ta musamman. Yace salatun mutawaliyat wa wahidun fard, yace guda uku a jere suke tafiya, guda ɗaya kuma ya keɓanta a can da nisa. Hukun da suke jere shine Zulqa'ada, Zulhijja da ya ƙari sai Al-Muharram. An gane ku? Guda ɗayan da yake keɓe yace shine Rajab, allati tusammunaha, yace ita ce watan Rajab. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne watanni huɗun da Allah maɗaukake sarki ya ce minha arba'atun shurum. To Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗi wannan sai ya ce fala tahlimu fihinna anfusakum, a waɗannan watannin guda huɗun masu alfarman kar ku yi wani abu da zai janyo muku fushin Allah da zai zama kun zalunci kawunanku. kar ku yi wani abu na sabon Allah a cikin waɗannan watanni. Maluma suke cewa wannan magana da Allah madaukakin sarki ya cewa kar ku yi wani abu na sabon Allah zai janyo muku fushin Allah ya zama kun zalunci kawunanku. Suka ce wannan dalilin yake nuna cewa sabon Allah a waɗannan watannin zunubinsu ya fi sabon Allah a wasu watanni. Wanda Allah ya ce kar ku sa'a ma Allah a waɗannan watannin, ai ba ko ba Allah yana nufin ka wasu watannin ku sa'a mishi ba ne, ko ba ga ba ne. Amma me yasa aka ambace su na nuna maka girman sabon Allah a watannin suna da matsayi na musamman a kan wasu watannin da ba su ba. Saka suna da wannan alfarma ɗin. Kuma hatta mushrikai tun a jahiliya, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wannan alfarman yawma khalaqas samawati wal ard, ma wai sai da Allah ya aiko manzon Allah ne tukun sai da alfarman ba, tun da Allah ne ya sammai da ƙasa wata nan sai da alfarma ya Allah maɗaukakin sarki. Sai sa ko a jahiliya ba sa yaƙi a waɗannan watannin, ba sa yaƙi a Zulqa'ada, Zulhijja da Al-Muharram, haka ba sa yaƙi a Rajab. Sai a gabaya aka samu wasu shaidanu suka ƙirƙiri musu wani abu, don suna son su yi yaƙi ana Muharram, sai ce to wannan watan mun ba shi sunan Safar, sai su yi yaƙi, sai ce mun matsa da Muharram gaba. Shi ne faɗin Allah, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr, sai Allah ya zarge su akan wannan abu nasi. A yanda Allah ya sa ka ji dole ku bar shi haka. An gani. Haka wannan yake nuna maka cewa duk da shedanancin ya sa su yi yaƙi, amma kuma har yanzu suna honorin wannan ne alfarman na watan. To haka kuma har aka zo musulunci, saboda mu zama masu girmama wannan alfarma ɗin. Ana so mutum ya yawaita azumi in ya samu dama, ya yawaita azumi, amma kar ya azumci fiye da rabin watan. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai halatta azumtan wata wata sama da rabi ba, in ba wata Ramadan. Za ka karka azumci sama da rabin wata, kamar yadda ya faɗa ma Abdullahi ɗan Amr ibn Aus, ya ce afdalu siyam siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman. Manzo Allah yake mafi daraja, mafi falalan azumi a wajen Allah shine irin azumin Annabi Dawud. Ya azumi yau gobe ya huta, kaga wata zai rabin wata ce. Allah ya ce shine mafi falalan azumin nafila, in dai na tara so ka samu ladan azumin nafila to ba mafi falala kamar shi. An fahimta ku? Abdullahi ɗan Amr ibn Aus yana da tsara masa, manzo Allah ya ce babu kari, nan ne bandiri din, nan ne inda Allah yake so a tsaya. To za kai ma karka wuce, to sa'an nan kuma ga azumin goma ga watan Al-Muharram, wanda ake kira Ashura. Wanda azumin Ashura, kamar yadda Allah ya faɗa, watan yana da alfarma tun da aka lissa mai da kasai. To haka har mushrikan Makka suke azumtan wannan azumin yawma Ashura, goma ga watan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin su suna yi, kowa na yi, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin Madina. Da tare da Yahudawa su ma suna yi. Ya tambaye su ku me yasa kuke su, yanda ya bar Makka ya bar Makka suna yi ne a matsayin alfarman watan. Kuma aka suka taya suka gani kuma yana cikin kurkushin abin da ya rage na karantarwa Annabi Ibrahim da Quraishawa ba su zubar ba. Kaman akwai abubuwa da yawa da suke yi waɗanda suna daga cikin abin da suka gada na abin da karantarwa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Suka ce su suna yi ne saboda a ranar ne Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da Annabi Musa daga Fir'auna, kuma ya halaka Fir'auna. Sai Annabi Musa ya yi azumi a wannan ranar don gode ma Allah, sai sa su ma suke yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ya ce ai mu muka fi ku kusa da Annabi Musa. Annabi Musa musulmi ne, wa musulmi ne. Saka in wani abu ne da za mu yi saboda karantarwan wani annabi, mu muka fi ku cancanta da mu. A wannan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa azumin Ashura ya zama farali, wajibi. Saboda lokacin ba a saukar da wajibcin azumin wata Ramadana ba. To shi suka yi a shekarar da aka wajabta azumin wata Ramadana, shekara na biyu bayan hijira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka azumin azumin wata Ramadan a watan Sha'ban aka saukar da wajibcin wata Ramadan, azumin Ramadan. Da azumin Ramadan ta zama wajibi, sai ya zama da azumin Ashura ya zama nafila. ta zama voluntary ba dole kowa ba. A shekara ta 10 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani alƙawari sai ce wala in baqitu ila sanati al-muqbil la asumanna at-tasi'a wal-ashir. Sai in Allah ya sa nayi tsawarai zuwa shekara mai zuwa to ba 10 kadai za mu yi ba, mu musulmai za mu yi 9 ne da 10, ma'ana mu musulmai za mu yi gudanawa kenan 2, mai kuma su suna yin ne 1. To sai Allah madaukakin sarki bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al-muharram na shekarar mai zuwa, amma tunda ya furta ya zama mai, ya zama sunna akan al'umman sa majiyansa su yi aiki da wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka sunna ce azumtan 9 da 10, an gane ku? Malumin musulmi zai cewa babu ne ki wanda bai samu azumtan 9 ba yayi 10 da 11. An samu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi, an gane ku? Kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da su yi na ibada da farai. Wannan shine abin da dukkan wani musulmi ya dace shi. Sura ga wannan yana da matukar muhimmanci. Kuma da Aisha take cewa azumin Ashura take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har inda ake koya ma yara azumin Ramadan take haka mu da mu da sahabbai muke koya ma yara kanana. Duk da azumi bane na farilla, amma kuma ana koya ma hadda yara kanana, ana kwadaitar da su su ma su yi wannan azumin. Mun ga alƙadi zai fitar Laraba da Alhamis kenan ko? Laraba zai zama 9 ga wata, Alhamis zai zama 10 ga wata. Kura kai yana da matukar muhimmanci mu wannan azumi, Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. Abu na ƙarshe, muna jan hankali in suna jin mu in ma ba sa jin mu. Abinda muka huta daga gare shi kusan shekara 2 yana so ya dawo shine satan waya a wannan masallaci. Jiya da isha an sata wani kuma sabu ya sa caji, muna cikin sallar isha shi barawan ya sata shi ya tafi abinci. Kaga in yana ji kuma baya ji oho sai ya faɗa, wannan ba ƙaramin sharri ba ne. Mutum ya zama masallaci bai kawata ya zama makoma ga dukkan wani mutum musulmi, ya zama gurin da dukkan musulmi in ya shiga ya zama yana da nutsuwa, yana da kwanciyar hankali, to kuma ya zama to guri ne wanda babu aminci, sai ka mai da shi guri mara aminci. Ka yi ka san faɗa maka girman sharrin ka ba wajen Allah. Saka ya zama wajibi mu kiyaye irin wannan. Kuma muna addu'a masu waɗannan ɗabi'u, addu'a mu ta farko shine muna roƙon Allah ya shiryar da su. Ki ba su daina. Amma kuma su sani ko sun daina fa daina wanda shiryan ba zai sayar da haƙƙin mutane a kansu ba, dole su nemi waɗanda suke da haƙƙi a kansu nemi yafiya a gare su. Kuma mutum ya tuba tsakanin da Allah, gida a sani na da zuciya irin na musulmi ɗan Najeriya, an kawo kawai zai ce na yafi. Kuma haka wani, haka kira na farko shine su shirya, Allah ya shirya da su. An kuma zuciyarsu ta riga ta bushe, to Allah muna roƙonka ka masu don abin da ka ga ya dace da su. Allah ya ce mu sani me ya dace da su. Sannan Allah ya kare dukkan musulmai daga sharrin duk wani mai sharri. Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai sharri. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.